أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يدع الله ورسوله فقد غوى، ومن يدع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، يروى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيوة الله سبحانه وتعالى وديا دي كدر تابن حقوى وانا يمتنا أصبر أيومنا تلاتين قوتا نشغوال هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكرا تقولنا يا دقريبون لأربعين دهم والنداج وأشرق وتنبير ميلادية تقولنا أشرق دهم لإذن الله وأن زي زمن تمنا زمان أكو أتكين كراتور للتاهي حراسة العقيدة نا أستاذ الدكتور ناصر عبد الكريم العقل a gaba da muka tsaya muna magana akan abin da ya shahi masajirul talaqqi inda ahli al-ahwa in safha ta 37 kira kusan mun zo karshen shi karasawa ne zan masajirul talaqqi mabubuga wanda ake karbo abin da yake addini ne inda ahli al-ahwa a wajen ma'abuta son zuciya mali ce abubuwa ne kamar haka. Abu na harko akwai al-aqaliyat wal ahwa wal ara'i shakhsiyya. Zaka ga ana kwatanta addini da abin da ya shafi hankali kawai, sai a kwatanta maka to yanzu kaza kuma za a ce kaza, kenan ana so a hakama abin da yake hankali akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar. Abu na biyu akwai al-falsafatu yani falsafa, wanda kuma da yawa ta shiga cikin addini da sunan cewa abu kaza ba kaza ake nihi ba kaza ake nihi, kamar da bayani ya riga ya gabata. Abu na uku aqaidul umamil ukhra, aqidodin wasu al'umma wanda suke na daban, sai ku kwaso wannan abun sai ku kawo cikin addini ku ce tunda su wani ba sun yi kaza kenan ku yi cancanta ku yi kaza buku da ikon yin haka matakar ku ba annabawan wanda Allah subhanahu wataala ya tuhu. Abu na hudu alwad'u walkadhib, kirkire da ƙarya wanda ana samun shi da yawa daga cikin rafida, wasu kaso daga cikin ɗan shi'a sannan kuma daga wani ɓangare daga cikin sufayi. To wannan su ne gaɓai guda hudu na makaranta, yanzu za mu tashi gaba ta biyar. Mali ya ce iya daga cikin abin da waɗanda suke bin son zuciyarsu suke kafa hujja da shi da sunan addini ar-ru'a wal ahlam wal kashf wal dhawq, sai ce baina qausaini lada sufiyya war rafida wa nahwihi, a kafa hujja na wani aiki na ibada bir ru'a ta bangaren da ya shafi mawalki wal ahlam, kenan ar-ru'a wal ahlam duka ta hiyarsu, kenan a zo a kafa wani abu na addini da sunan mahalki a ce ai wane ya yi mahalki ko wane wane a waje kaza ya gano kaza, daga shi kenan kawai sai a wayi gari a ɗora mutane akan wannan. To wannan bai daga cikin hanyoyin da ake bautawa Allah subhanahu wataala da shi, kenan har kullum muriki ba a ƙirƙiran wani abu wanda yake addini ta hanyar mahalkin wani. Wannan wanan ku matuƙar ba annabi ba ne ba, in annabin Allah ne khalas annabawa mahalkinsu gaskiya ne kuma daidai ne kuma mahalkinsu addini ne. Amma da ni da kai duka miye adghasu ahlamin ne, yani saka daga kira shi da suna sabbatu ne, irin wanda aljani zai zo ya rika maka wannan makamancin wannan sai kai tashi sharatu. To a cikin wannan sharatu ba dauka addini a cikin wannan yanayi. Sannan malaki ta wal kashfu, akwai abin da ake cewa al kashfu, al-kashfun nan يعني رفع الحجب امام قلب الصوفي وبصره shine ayayi wa mutum dukkan wani abu wanda yake yana shine kashafi idan ka ce an maka kashafi yani yanzu misali abun da yake bayan katangar da baka gani ne sai a kwara sai a kwaranye wannan katangar sai ka riga gani sai a ce wannan kashafi kenan to su a aqida sufai akwai al-kashf idan mutum ya kai matakin da za a mishi kashafi shine raf'ul hujubi za a dauke duk wani shamaki امام قلب الصوفي وبصره اغبن ايدن شي sannan kuma a gaban zuciyar shi li ya'lama ma fi samawati jami'an wai idan aka mishi wannan kashafin duk abin da ke cikin sammai gabaki daya yana ga me ake yi sannan wa ma fil ardi jami'an kuma abin da yake saman doron kasa nan ma zai ga komi a ce wani an mishi kashafi abin da ake ni kenan to wannan ba hanya bace ta amsan bautan Allah subhanahu wataala sannan akwai abu da suke cewa al-zawq shine zawqi daga zawqin nan sai a ce wani ai ya mai wusuli sai kai an ce ya narke yayi kululi daga wannan kululin sai a ce ai ya ga Allah to wannan abuwa duka zawqin ne kashafin ne mawalkin ne malai sa baina kausai ne ce ladan sufiya ana samu wannan a wajen sufai sannan wa rafida ana samun shi a wajen rawafid sune ɗan shi'a sannan wa nahawihim da makamantan waɗannan mutane suna kafa hujja na yin addinin Allah da waɗannan abubuwa alhali waɗannan ba hujja bane ba to waɗannan abubuwa shine malai ce wa masdaruhal ahwa wal iha wa iha ash-shayatin mabubbugan irin waɗannan abubuwa ar-ru'a wal ahlam wal dhawq wal kashaf daga ina suke samu su kawai son zuciya son zuciya ne kawai da karen shi wani hatta mahalkin ma bai yi ba amma zai zo ya kitsa ya dora saboda yana tsammanin wani abin da zai iya samu sannan kuma wa iha'i shayatin da wahayi irin na shedan shedan ne yake musu irin wannan wahayi ya dora su kama saman waɗannan hanyoyi akwai wani wanda na san shi nayi mu'ayasha da shi da sunan cewa shi in ya fara zikiri karshe narkiya yake sai wani kaman su ma haka in ya farfado sai ce ya ga Allah to waɗannan abubuwa duka wahayin shedan shedan ne kawai ke wahayin raya musu kuma sai a nuna cewa ta wannan hanyar za a iya amsan addinin Allah a ba daga nan ake amsan addinin Allah addinin Allah Qur'ani hadisi ijma'in malik akan fahimtar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyar mutanen da suke kirkire da sunan addini ko kace yan bid'a hanyar su ta shidda wajen daukan addini shine al-mutashabihu ubangiji subhanahu wataala a cikin alqur'ani mai girma ayoyin da ya safkar kala biyu huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab sai ce wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله وبنجي يتي الله يتي نيني نسبكر ده القران اغريكا wannan qur'anin a cikin shi akwai ayoyi wadanda suke muhkamai idan ka ce wannan aya ce muhkama daga an karanta ta ma'anar ta yana hutowa baro baro kowa ya gani sannan kuma wa ukharu mutashabihat akwai ayoyin da su ko suna da sarƙaƙiya to wannan al-mutashabih kinnan shine suke cewa an-nassul qur'ani yahtamilu 'iddata ma'ani shine wani nassi na al-qur'ani amma iya daukan ma'anan kaza kuma iya daukan ma'anan kaza kuma yana iya daukan ma'anan kaza yace wa fit tanzili shine Allah yake cewa ayatun muhkamatun hunna umul kitab kenan wannan sune girgam din littafin akan su zaka bauta wa Allah sai ce wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun kaga waɗanda akwai karkata a cikin zukatansu mai suke yi kowane lokaci wannan al-mutashabih din suke bi sai su kyale wannan muhkam wanda ga ma'anar shi ya mutu karara ba za su yi aiki da shi ba sai su shiga cikin wancan wanda yake mutashabih a ce ai kaza ma kaza yake ni kuma kaza ma yake ni kuma kaza ma yake ni daga nan sai su jazare zuwa ga abinda yake bata ne to iya daga cikin hanyoyin su al-mutashabih kenan daukan wani kaso na dalilai waɗanda suke babu wanda yake iya fahimtar su sai ubangiji subhanahu wataala sannan kuma Allah ya ce warasikhuna fil ilmi da waɗanda suke gogaggu a cikin harkan da ya shafi ilimi wanda yake na addini sun goge a harkan ilimin addini kuma akwai kaso mai yawa na tsoron Allah tare da su to waɗannan su suke fahimta irin waɗannan ayoyi da haka in ka tashi tafsirin waɗannan ayoyi sai ka koma tun lokacin sahabbai an fasarta su to amma shikenan wani ayoyi sai ya dauko ta rigima sai ya kafa hujja da wani abin da ba zai iya zama a matsayin hujja ba sannan wal gharib idan ka ce abin da yake al gharib ai al ba'id anil fahm in suka tashi kawo hujja sai su koko wani abin da yake nesa wajen fahimta yayi ta bayani yayi ta bayani yayi ta bayani karshe shi da kanshi bai fahimci ba ina ake so a tayi barazana kai da yake hudi ma to duka yana daga cikin hanyoyin wadanda suke ma'abuta bid'a wajen tabbatar da abin da yake bid'a su ne sai su nuna maka cewa dai ai dai in dai dalili ne gashi sun kawo sannan washal idan ka ce ashaz shine abin da ya saba ma abin da yake ma'lum min addini bi darura abu ne sananne a addinance abu kaza kaza ne kawai sai wani ya zo da wani abu sabo sai ya yi mutu da jama'a yanzu misali in ka dauki kaman sittu shawwal kaga abin da yake sananne a cikin wani wata ake yin shi shawwal ko amma ba ku ji bayani wani malami yana cewa a cikin zulhijja ko zulqa'da ko wani dukkan ayyai wani shaz ne to irin waɗannan abubuwa za ka ga abinda ga abinda nassin yake bayani akai amma sai ta yi zuwa ga wani abin da yake wani ma'ana na daban malai ce min al adillati shar'iyyati na daga dalilai na shari'a wal lughati wani lokaci sai amfani da lugha sai ya ce ai a harshen larabci abin da kaza kaza yake ne alhali harshen larabci ya kare tun daga yanda Allah ya ce sahabban nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larabawa ne umman wa aban da mahaifi da mahaifiyarsu gaba ɗaya laraba ne kuma ga suka fahimce shi kuma suka bauta wa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da su ya nuna cewa abin da suka yi daidai ne kuma kai a yau zaka zo ka rika ce a ai ma'anar larabcin bai dokan haka a daga kai haka an san son zuciya ne ka zo da shi malai ce wa aqwalin nasi da maganganun mutane kaga Allah yayi magana a cikin Qur'ani mai girma ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi magana a cikin hadisi ingantacce sai wani ya fito a yau yayi magana ta ci karo da maganar Allah da manzon shi kuma a rasa wai yanda za a yi da wannan magana ta wannan mutum ko ba za a iya ce ba ba haka nan bane gaba ta bakwai malai yace al-i'timadu dogaro ala ara'ir rijali akan ra'ayin mutane sai dogara akan ra'ayin wani da ra'ayin wani da ra'ayin malam wani wannan ra'ayikan nan duna ardiha ala shar'i ba tare da ya bujuro su ba a game da abin da yake shari'a ne yanzu in ne magana mi za ka yi sai ka dora magana ta saman sikelin Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to amma sai ka ga ana amfani da wasu maganganun mutane wanda ba tare da an bujuro su an dora saman sikeli na abin da ya shafi Allah ya ce ko kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi malaka ce awil qawlu ko kuma mutun ya ma ce bi ismatihim wa taqdisihim wannan ara'ur rijal ra'ayin da wani zai bada sai ce ai wani masumi ne ko malami nau aka gwada ayo aka ce masumi ne ana ga maganganun da ya ga maganar da ya ci ta ci karo da aya ta Qur'ani wanda ma'anar ta ahili yake amma kuma ana kuli to an rasa yanda za a yi kuma idan waɗannan mutane suka samu dama sai dai su ƙaryata na Allah su yi amfani da malamin su kuma da yawa wannan abubuwa akwai shi a yau wa taqdisihim da tsarkake waɗanda suke ga cewa malaman su ne ko kuma waɗanda suke ga cewa ɗan ajin tabarkalla ne daga cikin irin wanda suka irin waɗannan maganganun akwai wani ana kira shi da suna ash-shaykhul akbar ibnu arabi lokacin da yazo fasarta fadar Allah subhanahu wata'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta wa ubangijinka har mutuwa ta zo maka shi da yazo sai yake cewa ka bauta wa Allah fayankashiful ghita sai Allah ya yayi maka wani abin da yake narihi sannan kuma ya haskaka idaninka fatara ma ra'a annabiyyu sallallahu alaihi wasallama wai kai kinnin zaka komo yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gani me yake nihi da gani a ba gani na ido ba ganin abin da yake na addini kai maka wayi gari haka kake gani akwai wanda ya daga baki yake cewa shi idan suka kai wannan matsayi su ma daga inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya amso addinin su ma daga nan suka amso
shi yasa kai kana ga suna wasu abubuwa kana ta mamaki kuma su wasu na mamakin ka saboda su nasu aqidar cewa yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya amsu shi ma wani ya kai matsayin da zai iya amsuwa a cikin haka akwai ƙaryata Allah ko babu akwai ƙaryata Allah wahayi na ƙarshe akan wa aka yi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka zo kace yau kai ma Allah ya baka kaza na shari'a ya baka kaza na kaza ya baka kaza na kaza idan ka matsa sai ya ce maka ai shi bi masabati khidr bi nabiyillahi Musa sai baka misali annabi khidr da annabi Musa alaihi salatu wassalam abinda khidr yake yi a zahirin abinda annabi Musa ya gice gani banna ne alhali ko ba bannan bane ba sai dauki kanshi shi ma sai ya dora wannan wajen to waɗannan suna daga cikin abubuwan da shi wannan Ash-Shaykhul Akbar Ibn Arabi wanda ya lalata harakar da yake sufai ba na wasa ba ya zo da abubuwa yace zaka rika ga irin yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake gani ya koko kai ma haka zaka rika dokowa sai yace wa tasma'u ma sami'a sallallahu alaihi wasallam fatalhaq bihi yace zaka rika jin abinda manzalla yaji kiran wahayin da Jibril yake kawowa yace fi darajatihi min ghairi nubuwatin zaka kai darajar shi ko da ba annabi bane kai to yaushe addinin Allah zai saura haka idan kai shi yayi idan tai wancan abin da bangaren yayi ina addinin na gaskiya yake babu manzala sallallahu alaihi wasallam yazo yace kaza kai kuma ka zo da aka sai shi ubangiji subhanahu wataala ya shiryar da mu karantarwar da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita wannan shine masajirut talaqqi inda ahli al-ahwa kenan mafi yawanci yan bid'a za ka samu da waɗannan abubuwan da suke kan hujja sai gaba ta gaba malati salamatu manhajil istidlal inda salafi ahli sunnati wa fasali manhajil mukhalifin fi dhalika salamatu manhajil istidlal amuntuwan manhaj tsari na kafa hujja inda salafi wajen magabata na kirki wanda sune ahlus sunna ma'abuta sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manhajin su na kawo hujja salim manhaji ne lahiyayye saboda ya atabidu ala alkitabi wassunnati ala fahmi man salafil umma ala fahmi salafil umma sai ma yace kuma zan yi bayani akan wa fasadi manahijil mukhalifin fi dhalika dalalatuwar manhaji da tsari na wanda suka saba ma ahlus sunna a cikin haka to yanzu wannan bayani shine malam zai mana anan malam yace manhajul istidlali manhaji na kafa hujja yace huwa al usul wal qawaid al usul jam'i ne na al asl al qawaid jam'i ne na al qaida yani abinda ya shahi kafa hujja na addini yana ginuwa ne akan wasu gimshikai da wasu ka'idodi wanda addinin ne ya tabbatar da su malati wa tariqatu allati yatimmu biha talaqqi ad-din sannan kuma da bayanin hanyar da a samanta ne kake iya amso addini wa taqrir al-aqidati da tabbatar da abin da yake aqida ce wastinbati al-ahkami sannan kuma da kokarin zakulo da hukumce daga cikin mawaliki ko daga maganganun falsafa minan nususi shar'iyya a cikin nassi wanda yake na shari'a Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malai ce wa qawaid shar'i da ka'idodi waɗanda suke na shari'a al mabniyatu alaiha wanda aka gina wannan shari'ar akai kenan ana dauko dalili na addini ne daga abin da ya shahi annususu shar'iyya nassi wanda yake na shari'a Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce malaka wa manhajul istidlal inda ahli sunnati wal jamaa sannan kuma manhaji na kama hujja a wajen ahli sunna wal jamaa yake cewa yaqumu ala al qawaid taliya yana tsayuwa ne akan ka'idodi kamar haka kenan ga ka'idodin nan duk idan kaji ahlus sunna sun yi magana kaza to ga dalilan da suke kafawa kafin su yi wannan magana daga cikin qawa'id din su hasru listidlal fi dalil shar'i bayna qausain sai ya ce al wahyu fi ddin hasrul istidlal za a takaice kafa hujja fi dalili shar'i a cikin dalili wanda yake na shari'a kenan duk lokacin da za a kafa hujja na bautawa Allah subhanahu wataala to ana takaita shi ne akan me akan ad-dalilu shar'i menene ad-dalilu shar'i shine al-wahyu wahayin da Allah subhanahu wataala yayi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qur'ani mai girma sannan kuma da as-sunnatul mutahhara malice fi din a cikin addini kenan dole abinda zai zama to addini sai an kafa hujja da ad-dalilu shar'i ya zama qur'ani ko kuma ya zama to hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na biyu malice mura'atu kiyaye qawa'idul istidlal ka'idodi na kafa hujja dole a kiyaye su idan zaka tabbatar da aiki kaza addini ne to akwai ka'idan da dole sai ka tabbatar da shi daka fala yadribuna al-adilla ash-shar'iyya ba'daha bi ba'd ba sa gwamaya dalilai na shari'a shashin su akan shashi kawai ya zamanto babu wata fuska ta tahiyya daya kamar da malam zai ka musalli a gaba sai ce fala yadribuna al-adilla ash-shar'iyya bi ba'daha bi ba'd bal yarduna al-mutashabih ila al-muhkam idan ka samu dalilo da yake mutashabih wanda yake daukan sama da ma'ana guda ya za a yi a tantance shi sai a maida shi zuwa ga aya wadda take muhkama wanda ma'ananta ita a hili yake karara idan ka ce kalmata al-mutashabih shine abin da yake daukar sama da ma'ana daya idan ka ce al-muhkam shine wanda daga an karanta shi ma'ana guda daya tallin kale ke dauka malice wal-mujmal sannan kuma suna dora al-mujmal idan ka ce al-mujmal shine la tudrikuhu al-absar abinda kai tsaye mana magana take kumsassa misali manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layl matna matna sallar dare raka'a biyu ce biyu ake to wannan biyu ina iya kansa yake kaga a wannan dalilin wanda ya raka'a 100 yayi gidan hadisi ko bai ba yayi wannan hadisi mujmal kamar yazo yayi bayani akan zama guda sallar dare ga yanda ya kamata ta kasance raka'a biyu sallama raka'a biyu sallama raka'a biyu sallama to ila al-mubayyin sai su dauki wannan dalilin ya tabbata shi ba sai su jingina shi zuwa ga wani dalilin da kuma yayi bayanin ya ake yi sai a koma riwaya ta Aisha radiyallahu anha da take cewa manzon sallallahu alaihi wasallam baya karawa ko a Ramadan ko a wajen Ramadan akan raka'a 11 ko kuma raka'a 13 kaga salatul layl matna matna me kayyade shi wancan riwaya ta Aisha to waɗannan iya daga cikin manhaj da tsarin da ahlus sunna suke da ya saba shi saboda dalili duka biyu sun tabbata salatul layl matna matna ya tabbata sannan kuma bayani akan abin da shayi manzo Allah baya kara akan raka'a 11 ko 13 shi ba tabbata to ya za a yi ai aljamu a hada tsakanin waɗannan dalilai guda biyu shi wannan mujmal ne shi kuma mufassal ne shine malaman usul suke cewa aljamu aula min at-tarjih idan aka samu hadisi guda biyu misali ga sanan wanda a zahiri kana ga kaman suna bugun juna suna cin karo da juna me ake yi abu na farko sai a tantance dalilan sun tabbata ko ba su tabbata ba daga an samu hadisin da bai tabbata ba shikenan sai ai watsi da shi wanda ya tabbata da shi da aiki amma idan aka zo aka duba sai aga wannan ya tabbata shi ma wannan ya tabbata to sai a duba wanne ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fara faɗi kuma wanne ne na ƙarshe wanda yake na ƙarshe sai a tayi a sama shi wanda aka fara faɗi sai a bar shi sannan ya daga cikin usulubin su in ya zamanto dukkan wata kafa sun duba babu to sai a zo ayi aljamu a hada tsakanin dalilan guda biyu kamar da aka hada tsakanin waɗannan hadisan guda biyu kuma kowanne ya tabbata kuma yana zaune har yau a cikin addini to iya daga cikin ka'idodin ahlus sunna mura'at qawa'idul istidlal za su kiyaye irin waɗannan gabbai wajen kafa abin da yake hujja ne sannan wa yajma'una bayna nususil wa'd suna hada tsakanin dalilai na al-wa'd wal wa'id idan ka ce al-wa'd shine wanda ya aikata kaza Allah mishi tarihin rahama idan ka ce al-wa'id wanda ya aikata kaza Allah ya mishi tarihin azaba to waɗannan dalilai guda biyu hasimi sai su hada tsakanin waɗannan dalilan guda biyu gaba ki daya wanda wannan kuma shine Imam an-Nawawi yayi a cikin Littafin Riyadus Salihin yace babun yace babi wanda zai magana akan aljamu bainal khawf war raja hada tsakanin tsoro da sarai kana tsoron azabar Allah kuma kana sa ran samun rahmar Allah idan ka hada su guda biyu sai ka zama kamar tsuntsu wanda kaga idan fifige ɗaya baya yi zai tashi ba zai tashi amma idan kowannen daidai da daidai yake sai ya tashi kuma ya daidai to a saman me sararin subhana to haka dalilan aljamu bainal alkhawf war raja haka zaka hada su to zaka samu ahlus sunna suna hada tsakanin dalilan da suke magana akan alwa'd wanda ya aikata alheri zai samu rahmar Allah a daidai lokacin da aka samu wasu kungiyoyi su mu suke yi wasu ne suka raja'a akan kawai bada falala sai zama to sun rafkar da mutane game da ni azabar Allah mutane ba su amajin da are kawai ji suke kawai lahiya ne ba matsala a daidai lokacin da aka samu wasu kuma suka yi sa mutane suka yanke tsammani kowane lokaci yanzu ayi bayanin addini kawai bayani ne na matsala na cewa in kai kaza wuta in kai kaza wuta in kai kaza wuta to addini kuma yana so me yake so hadawa yake wani lokaci a maka magana aljanna wani lokaci a maka magana wuta to wannan abuwa guda biyu kana kwadayin gidan aljanna kana tsoron gidan wuta to a haka sai ya zamanto ka samu daidaito to shine ahlus sunna su kaga ba su karkata ba tare da kungiyar ta karkata akan masu bada romo kawai kullum sannan ko ba su karkata ba zuwa ga masu tsoratarwa kullum sannan wan nafi wal isbat da korewa da tabbatarwa duk abinda addini ya kore shi za su kore shi duk abinda addini ya tabbatar da shi kuma za su tabbatar da shi sannan kuma wal umum wal khusus akwai dalilai da suke magana wa su am ne kamar dalili ne shakundu ya kushi komi a daidai lokacin da kuma za a samu wani dalili wanda zai zo ya khassasha wasu abubuwa ta Allah ya ce uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum kaga wannan dalili ne wanda yake am Allah ya ce an halatta muku dabobi ko na jin daɗi yani raƙun masharu ƙanƙanan dabobi sai ce illa ma yutla alaykum sai abin da aka keɓance muku sai wata aya ta zo ta ce hurrimat alaykumul maytatu kaga maytatu na tana cikin bahimatul an'am can an ce an halatta gaba daya nan ko sai aka zo aka ce maka a cikin abin da aka halatta nan banda kaza banda almaytatu sannan ko banda addamu sannan ko banda almanquza almutaraddiya annatihatu ma akala sabu duka waɗannan banda su illa ma zakkaitu sai dai wanda an yi katari yana faman mutuwa aka zo aka same shi sai ayi me sai a yanka shi aka yanka shi wanda babu laifi a ci to wajen yanka na indigeni ya kado magana ta kare amma injini bai kado maka kace kware da gaske mushe eh tana halbe ta so ta kira ta so kuna maka mutum kana yanka sai ka jini ya kado to halal ne wanda sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da aka yanka jini ya kado to ku ce sai dai misali wani bincike za ka yi kuma na banya yake da sauransu wannan kuma abu ne da ba to wannan shine abin da yake ta wal umum kenan ayoyin suke am ne sun kunshi abubuwa da yawa kaga aka ce an halatta muku dabbobi gaba daya wal khusus sai aka zo aka kebance aka ce banda kaza banda wanda aka soke ta banda wanda ta gangaro daga saman wani wuri mai tsawo ta fadi watakila gane ta mutu in ta mutu kaga babu zance a ci amma in dan same ta na halbe da aka yanka wannan zance sannan malaka ta wa yaquluna bin naskh sannan kuma suna fada su ahlus sunna a bangaren da shi kawo dalili akwai hukumce da an shahi su wanda wannan kuma a cikin shi alqurani mai girma ayoyin da ga sunan amma kuma an shahi hukuncin su bin naskh fil ahkam wa nahwu zalika da makamanta haka abu na uku ya'maluna bi kulli ma sahha min al adillati shar'iyya suna aiki da duk abin da ya tabbata daga cikin dalilai na shari'a malaci duna tafriqin ba tare da rarrabe tsakanin bayna ahadin wa ghairi tsakanin al khabarul ahad wa ghairihi da wani abin da ba shi me yake cewa al khabarul ahad shine huwa al hadith alladhi lam yasil ila hadd at tawatur shine hadisin da bai kai ba matsayi na hadisi mutawatir hadisi mutawatir shine misali hadisi da ya samu sahabbai kamar 100 ruwa haka wani ya ji wani ma ya ji wani ma ya ji wani sai a ce wannan hadisi ne mutawatir kira wani daga wani ba ya ji wani ba tawatar mutane da yawa sun zo da shi sai aikatar wani hadisi kuma khabarul ahad mutum ɗaya ne kawai ya ji shi to daga cikin alfirak daga cikin kungiyoyi akwai wanda suke kore hadisul ahad to shine malai ya ce anan su ahlus sunna in dai ya tabbata aka biyo hanyoyin da ake bi hadisi ya tabbata aka ya tabbata to za a aiki da shi sannan abu na hudu ya'tamiduna suna dogara wajen abin da ya shafi tafsiri akan tafsirul qur'ani bil qur'an fasarta qur'ani shi a karan kanshi fasarta kanshi da kanshi misali faɗar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa alhaqa sai ce malhaqa wa ma adraka malhaqa sai ce kadzabat samud wa ad bil qari'a sai ce alqari'a mal qari'a ko wa adraka mal qari'a yace yawma yakunu an-nasu kal farashi al mabthuth kaga wannan qur'anin ne a karan kanshi ya fasarta kanshi da kanshi to wannan kuma shine mafi tsadan huskokin tafsiri a wajen malamin tafsiri a ce ga wata aya sannan kuma wata aya ta zo ta yi bayanin ta huska na biyu shine tafsirul qur'an bis sunna ga aya ta alqur'ani mai girma sai a samu wani hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai fasarta ta misali fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa'iddu lahum Allah yake cewa ku musu kimtsi ku musu tanadi su kafurai gurgurai da za ku iya na kayan halbi ne na kayan wane ne saboda ku zamanto a shirin a zaman jira a me ake kira shi da suna ko ta kwana kenan ko yau aka suka kawo muku hadin ko za ku iya mai da musu to wannan aya da aka karanta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da yazo a cikin hadisin Uqba ibn Amir Allah kare da gare shi yake cewa ya ji da kunnan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin sai yake cewa ala innal quwwata ram ala ku saurara innal quwwata abinda ake cewa wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin inna sai ce ar-ramu shine jifa ko mashi ko kwari da baka kenan ku koye su ya zama to kun kware a wannan bangaren to kaga anan aya ce ta alqur'ani mai girma me ya fasarta ta hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da me ta kalmar nan su uku ala innal quwwata ar-ramu to wannan shine abin da malaka ya ta ya tamiduna tafsir alqur'ani bil qur'an yace wal qur'an bis sunnah sannan kuma tafsir alqur'ani da sunnah wal aks haka kuma aka san haka nan kenan suna dogara akan wajen tarjuma alqur'ani qur'ani a karan kanshi ko kuma qur'ani da maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kuma qur'ani da maganganun magabata sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malace wa ya'tamiduna kuma suna dogara ma'ani lughatal arabi wa lisanihim ma'anoni na harshen larabci idan bukata ta bada idan an bukaci haka to za su yi amfani da larabci me yasa li annaha lughatal qur'an saboda shi larabcin da shine harshen alqur'ani mai girma was sunnah kuma a hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su ma duka sun sabko ne ko kuma manzo Allah yayi bayani su harshen larabci sannan wa yarudduna ma yukhalifu zalika duk abin da yake saba wa waɗannan abubuwa sai su mayar da shi kenan duk wani aqaliyya wani hankali wani falsafa wani ara'ur rijal duka ba gonsu shi sai gaba ta biyar malaka ta ya atamiduna tafsir as-sahabati kaga can tafsir al-Qur'an bil Qur'an al-Qur'an bis sunnah sai ce kuma ahlus sunnah suna dogara akan tafsirin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ko aya ta fasarta aya ko hadisi ya fasarta aya ko kuma idan ka rasa waɗannan sai su dogara da ni yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fasarta malai ce wa fahmihim lin nususi fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da abin da yake nassi ne na aya ko hadisi wa aqwalihim da maganganun sahabbai wa a'malihim da ayyukan sahabbai wa asarihim da gurabansu irin awwal suka gudanar a cikin rayuwarsu wannan shine abin da za a dogara da shi me yasa sai ce li annahum ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda su waɗannan su ne ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam su ne sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wataala gare shi waɗannan sahabban sai ce wahum afdalul ummati wa azkaha su ne mafi fita a cikin wannan al'umma sannan kuma wa azkaha su ne mafi tsarkaka a cikin al'umma wa ashu waqta tanazzulil wahyi sannan kuma sun rayu lokacin da wahayi yake safka sannan wa a'lamu bil lughati kuma su ne mafi sani game da abin da ya shafi harshen larabci wa maqasid ash-shar'i da manhohin shari'ar musulunci susuwa su sahabbai kaga kenan maganar su za a gabatar da ita akan maganar kowa na farko Qur'ani ya fasarta kanshi, na biyu hadisi ya fasarta al-Qur'ani, na uku sai a dogara da maganganun wa su sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malai yace summa, sannan bayan sahabban nan atharu salafi, ayyuka na magabata as-salih, magabata na ƙwarai, saboda magabatan kala-kala ne, akwai wanda sun shafka tsiya, akwai wanda kuma sun shafka alheri. Malai yace a'immatul huda sune jagorori na shari'a, alladhina hum, waɗanda sune bihim muqtaduna, da sune za a yi koyi, wanda duk wanda ya koyi da su to ba zai kasa a gurin ba. Hanyar su ta shidda ahlus sunna wal jama'a wajen kafa dalili, ma balagahu, duk abin da ya iso zuwa gare su, wa alimu, suka karance shi, min addini, cewa abu kazan nan addini ne, amilu bi, sai su aiki da shi. Duk abin da suka fahimci cewa abu kaza lalle addini ne, to za su aiki da shi. Sai ce wa mashtabahat alaihim ilmuhu, abinda kuma ilimin shi ya shige musu duhu, yani suka buga, suka kada, aka shi, aka huta bangaren magabata, bangaren wane ne aka rasa wannan, ina mahuta akan wannan lamari. Au yake cewa ilmu, au ilmu kayfiyatihi, ko kuma ya shige musu duhu sanin kayfiyar yanayin ya ya kamata a yi kaza, wanda wannan yana da yawa a cikin abinda malai bada misali ana yace ka ba'di nususil ghaibiyat, kaman wasu daga cikin dalilai na addini wanda suke magana akan abin da ya shafi gaibi. Kaga abin da ya shafi gaibi me za kai? Sallama kawai za kai, sallama kawai za kai, saboda hankalinka ba zai iya dokan, idan kace za ka dora sama hankalinka ba zai dauka ba. Yanzu misali wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, kursiyi Ubangiji ta yalwace sama da ƙasa gaba ki ɗaya, ga ita ma kuma matsayin kursiyi a kan al'arshi, kaga me za ka yi a nan? Me ƙauya kawai za ka yi? Ka ba'di nususil ghaibiyat, ko kuma wasu abubuwan suka faru an ba da labarinsu, duka abin da za ka yi me ƙauya? Wal qadar, haka kuma da abin da ya shafi ƙadara, sirrullahil maktub, abin da aka ce maka kaza, wanda duk ƙoƙarin da za ka yi ba za ka iya kaiwa ba zuwa ga abin da yake ƙadara ne, me za ka yi? Sallamawa za ka yi. To anan kuma mutane da yawa suma sun bace da sunan cewa dole sai sun shiga sun gano ya ake ciki, in suka shigan sai sun tuba imani, saboda wani abu ne wanda hankalinka ba zai iya kai ka zuwa gami ba, fahimtar shi ba, ba za ka iya fahimtar shi ba. Malai ya ce in waɗannan abubuwan suka zo, su waɗanda suke mabiya sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke yusallimuna bihi, sallama game da shi, wa yarduna ilmuhu ila Allah subhanahu wa ta'ala, sai su mayar da ilimin abin zuwa ga Allah mai girma da buwaya. Sannan kuma kenan su ce Allahu a'lam, Allah shi ne mafi sani, mu dai an ce kaza, gurgurdan abin da muka fahimta, mun yi imani da abin da Allah ya faɗi, daitai inda yake cikin abu mun kasa ganewa, mun bar ma Allah subhanahu wataala. Sai malai yake cewa wala yaquduna fihi, ba sa kutse a ciki, ku kutsa ta can, ku kutso ta nan, ku gane ta dole sai an yi kaza. Kaga aka abin da ya shafi kadara, da yawa sun bace. Amma idan ka yarda abinda ka fahimta, aka maka bayani gurgurdan hali, ka gane sauran abinda ka rasa bayani shi, sai ka wakkala shi zuwa ga Allah subhanahu wataala, ka huta ma ranka. Abu na bakwai, yatajannabuna al-alfaz al-bid'iyya, suna nisantan dukkan wani lafazi da yake na bid'a da kirkirarre, yani wani lafazin da ba a san shi a lokacin sahabbai ba, daga baya ne yazo. Me yasa suke nisantan shi? La sai a bangaren da ya shafi aqida, kamar kalma ta aljauhar, idan ka ce aljauhar kalma ce daga cikin kalmomin da wasu daga cikin falasifa suna aiki da ita, idan ka ce aljauhar shine alqa'imu bi nafsihi, kamar abin da yake tsaye a karan kanshi, wanda kuma yahtamil, ya kunshi zai iya zamantowa haka ne, zai zamantowa ba haka nan bane ba. Sannan bangare na biyu al'ard, al'ard shine qa'imun bi ghairihi, wani abin da yake tsaye da wani shi. Sannan bangaren da ya shafi aljismu, gangan jiki, akan Allah subhanahu wa ta'ala jingina waɗannan lafuzza na aljauhar da al'ard da aljism, ahlu sunna ba sa amfani da waɗannan lafuzzan gaba ki ɗaya. Me yasa? Lihtimali halil khata'i was sawab, saboda kalma ce wadda tana kumsan abubuwa guda biyu, yani kumsan alkhata'i was sawab, abinda yake kuskure da abinda yake daidai. Shin Allah ke cewa can ya wallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna, ra'ina dakata mana, kar ku faɗi haka saboda lafazi ne wanda yana ɗaukar ma'ana guda biyu sai Allah ya hana su wancan sai ba su wani to su wannan alfaz din dama addini bai zo da su ba jawhar ard jism kenan ka mutun ya fasa amfani da su wanda mun ga su a cikin al-aqidatu safaniyya malai ce wali anna fi alfazi shar'i ghinan wa kamalan in ka koma cikin lafuzza na addinin musulunci akwai wadatuwa akwai kamala yani kana da wasu kalmomin da za su iya tsayawa kambacin wa'annan wanda kuma Allah da manzo sun yarda da su kaga kenan sai ka sai ka nisanci wa'annan abu na takwas yatajannabun almira ahlus sunna suna nisantan almira shine jahiliya azo ai ta gardama gardaman da ba zai aifar da wani amfani ba yanzu iya daga cikin usulubi ɗan bid'a me suke so gardama baki sai zaman to maimakon a karantar da jama'a sai a koma a dige ai ta gardama su kuma awam me suke tsara shiga daji take wani daga ciki saboda aslan wani karatun babu yanda za a yi su fahimce shi wani karatu ne wanda tsakanin malaman a karan kansu ne za su yi shi amma sai a zo a sake shi saman yanar gizo-gizo malam wani a sa mai shakka wani a sa mai kaza wani a sa mai kaza to su ahlus sunna ba sa jayayya wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan in akwai sakamako mai kyau sai a yi amma in babu wani natija bin amfani al-imamu malik imamu daril hijira lokacin da wani ya shigo yake tambaya akan ce ar-rahmanu alal arsh istawa me yace kaga ba tattauna cari al-istiwa ma'lum idan ka ce istiwa dai abu ne sananne sai ce wal kayf ya yani Allah istiwa ya kuma ce wannan wani abu ne majhul ba wanda ya sani sannan kai ba wannan ba mago su'alu anhu bid'a ka zo ka ce ma yaya Allah da daita akan al-arsh shi wannan tambayar ta ka bid'a ce saboda ba same ta a cikin tambayoyin magabata ba sai ce ku hudda shi daga cikin masallacin da ina kamshin shinshinin cewa wannan mutum dan bid'a ne kaga bai tsaya ba yami ya tsaya shi ana yace a cai ku hudda shi bai da wani amfani saboda jayayya ce zai zo da ita to ita jayayya in dai ba wani abin da yake na amfani ba kenan ban da shine mafi alheri wal khusumat da rikici fi din a cikin abin da shi addini malai ce wala yujadiluna illa billati hiya ahsan ba sa ja'in ja sai a cikin abin da ake tsammanin za a samu wannan abin da yake mafi kyau misali wani ne tsakanin shi da Allah gaskiya yake nema wannan sai ku bayani da shi amma yana kan abin da yake kai baka ji wani hatta ya bake ba ko manzo Allah ya zo hana su musu hanuwa to kai me zaka ce me ba kun zaka ce me da yi kamar ka tsaya ma ka mishi wani bayani ba ta lokacin ka da kake kai hadisi za ka mishi ko ka kawo mishi aya ko ka mishi hadisi to ya ce wanda yake hadin hadisi ma yanzu ba illa billati hi ahsan abu na tara yunfuna ta'aruba bainal aqli salim wal fitrati ahlus sunna suna kore at-ta'aruba cin karo tsakanin hankali lahiyayye da fitra wa bainan nususi shar'i da tsakanin kuma nassi na shari'a a ce ai wannan nassin na shari'a yana cin karo da hankali a kai dama hankalinka bi ne yake ba shi bane za ka kafa a matsayin me abinda zai tabbatar maka da abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata abu ɗaya zai tabbatar maka ya tabbatar maka yarda da abinda Allah ya hukunta magana ta gane amma daga lokacin da ka zo ka ce ai akwai at-ta'arud yanzu nan kwanan ba an yi wani malami yake cewa da hadisin da aka karanta kuka ji ya ci karo da abinda hankalin ku yanzu kawai ku furga shi kawai da ihu ka jirshi hankali to hadisi nawa duk wani hadisin da yake magana akan gaibi ba zai sha ba saboda ya ci karo da abinda hankalinka yayi yarda da shi irin waɗannan mutane suna suke kore azabar kabari sai ce a to ya za a ce mala'ika biyu za su shiga ta ina za su shiga kuma da suka shiga daga ina suka shiga waye gansu ko wannan matsatsu kabari da za su zauna suka shiga kaza 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 da sauransu jahili ya mance cewa abin da yake musallama kuma shi a karan kanshi yayi wasu rayuwa yayi rayuwar da a lokacin da yake wannan rayuwar illa bari ne da ba shi ba zai yarda a ce gashi a cikin cikin mahaifin shi da yanda yake amfana yake samun abin da yake amfaruwa da shi har ya kai matakin da zai iya hutowa kai daukar cikin kadai wani abu ne wanda yake rami mustahil hankalinka bai iya dauka a ce ga mutum a cikin mutum sannan wajen hutowar shi kai ka san hukunci ne na Allah shi yasa yace summa sabila yasa sannan hanyar da mutum zai hutu Allah sai sauƙaƙe masa ne duka kayan Allah ne saboda in kace zaka aura shi da hankalinka ba zai yi ba to da ka irin wannan abubuwa duka wajibi ne kakka wani doro wani hankalinka mai tatti akan abin da yake nassi na shari'a nassi na shari'a shi yake gabatarwa hankalinka bin shi ne zai yi malai ce wa bainal haqiqati والشريعه سنكما سوء اهل السنه ينفون التعارض سنا كوري تشين كارو دا زو تسكانن حقيقه دا شريعه يذا كون زي زو يجي ماك اي سوء حقيقه يذا يا كاي متاكين دا شي سلام ما زي سبب سوء حقيقه ني يرا تشين ينا وني كلمومين شي نذكري كما شي يسا كان شي اذا كاي مغانا سي اتي كاي بك كاي با اندي كاي ba inda zai kai mukura inda zai kai mai Allah ya ce mai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne inda zai kai ba inda za ka yi inda ya wuce daga ka wuce wannan wurin to ka zo da kaca kawai halayya da shirme kake ba addinin Allah kake a ce a ku wannan ai awamu ne duk kwaya galiba ku ga magarin mutane ne ku shari'a ka dora mu shi kuma shi ne wanda yake na hakika kamar da shekara je nake kallon wani makta na video wai wani ya mutu daga cikin mabiya 200 ya mutu ya shiga an kai shi kabari aka mishi marar buka sai ya ce Sheikh Abdul Qadir Sidi Abdul Qadir man nabiyuka ce Sidi Abdul Qadir wai malaikan ya daga guduman da zai bige shi kan wasu abuwa subhanallah Allah shirye mu wallahi amin wai Sidi Abdul Qadir ya zo cikin kabarin ya ce aka bige shi in kuka bige shi za a samu matsala za a samu tsala dawa dabbi ba za a bige shi ba ya ce ni wai shi shan shi ai ya san wane ne Allah kuma shi ya san wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma shi kuma wannan bawan shi kuma shi ya sani yana shi a bar shi da shi wai shi ne mahalice shi kan wasu maganganun da sai da hukuncin Allah gare ni Allah Allah kare mu wallahi mutum ya rika dare farka roƙon Allah ya kare maka imaninka wani abun ko lokacin da aka yi sa Abu Jahl ba a yi shi ba amma ayyu sunan musulunci mutum yana da awar cewa addini yake amma kai yana yi shi sana al bain al haqiqati wa shari'a ko kaga wani yana kusantan da ake kira shi da suna shakki ko yana mumarasa ta liwadi wasu abubuwa ko yana shan giya ko da makamacin wannan in kai magana sai mace a shi a bangaren hakika yake kai bangaren shari'a kake ita shari'a ita ce ta gaba garin mutane ya ayyuwan nasu ita kuma hakika ta khawas ce ta khasul khas ce Allah kiyaye wa bain al qadri sannan kuma tsakanin abin da yake kadara ce wa shar'i da abin da yake shari'a ce malika cewa wa ma yatawahhamuhu ahlu al ahwa'i min al ta'arud bain al aqli wal naqli sannan kuma ahlu sunna suna kore duk wani abin da ma'abuta son zuciya suke tawakkumin shi cewa wai akwai cin karau tsakanin hankali da abin da yake a naql idan ka ce an-naql shine abin da Allah ya ce da abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa malaka fa huwa min ajzi uqulihim ganin cewa akwai cin karau tsakanin addalili na addini da hankali to wannan takaituwa ne ga rauni irin da hankalin su wa qusurihim wa qusuriha sannan kuma da rishin ga kira shi da suna kusur kasara shay yani abin da yake ya takaita kenan takaituwa hankalin su bai kai zuwa ga inda za su iya gane wannan abu ba wannan ita ce gaba ta gota tara saura gaba guda biyu mu karasa su a gaggauce malai ce gaba ta goma ita jannabun ta'wila fil aqidati wal ghabiyat sana ahlus sunna suna nisantar tawili na banza wanda addini bai rarrashi ba a bangaren aqida wal ghaibiyat da bangaren da ya shafi ghaibi in kaga sun yarda da wani tawili ko fasara illa bi dalilin shar'iyyin sarihin sai da dalili na shari'a karara a lokacin su ba za su mai kauya ba da ce li annahu qawlun ala Allah bi ghairi ilm saboda duk wanda zai yi fasara na aqida ko wani abin da yake ghaibi ba tare da wani dalili na shari'a ba to qawlun ala Allah ne magana ce akan Allah bi ghairi ilmi ba tare da ilmi ba kenan ƙarya ce zaka ba Allah wali anna masailal aqidati wal ghaibiyati tawqifiyatun la majal lir ra'i sannan kuma mas'aloli na aqida da gaibi tauqifi abu ne wanda yake kawai tirsu za a tsaya ba wani wanda yake da ta cewa la majala lil ra'yi babu wurin kasayu hankalinka ra'ayinka wala lil aqli ko kuma kasayu hankalinka fiha a cikin abin da yake aqida ce da abin da yake gaibi ne sannan kuma wala tudrak bil ulum al hissiyya kuma gaibin nan ba a iya gane shi ta bangaren da ya shahi karance-karancen ilimi wanda dan adam yake iya gani ko yake tabawa abu na 11 na ƙarshe ya'nuna bil isnadi sannan wasiqatir riwar arwati wa adalatuhum li hifzuddin su ahlus sunna ya'nuna bil isnadi suna kula da abin da yake isnadi a ce wani zuwa wani daga wani zuwa wani daga wani zuwa wani har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a zo a karanci waɗannan mutanen gabaki daya wannan shine kula da su din ba haka ba kawai a ce wani 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 aka zo aka ga wani ashe tataccen magareci ne wani wani mutum ne wanda aslan la alaqata lahu bil din la min qarib wala min ba'id wani kaza wani kaza zo da a tantance ku a ga su wane ne ku kun kai darajar da za ku iya dako ku doko magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku hudiya mutane a yarda ko kuma bukai ba dole sai an kula da wannan shi yasa zaka ga mutane suna aiki da mi hadisi da'ifai wanda hadisi da'ifai da mawdu'ai suna rushe addini ne gaba daya to dole a kula da abin da yake isnadi ne wasiqatir arwat sannan kuma wanda za su rawaito hadisan dole su rawaito sika yardaddun mutane wa adalatihim sannan kuma su zama mutane ne adalai li hifziddin game da abin da ya shahi kiyaye addinin Allah subhanahu wataala nan ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala sai mu tashi gaba ta gaba a darasi na da hudu waɗannan abubuwa haka za mu riƙa bin su a hankali za ka ji wayewa ba na wasa ba ɓangaren da ya shahi aƙida ɓangaren da ya shahi addini wanda wannan kuma shi ne mafi iya makuran abin da ya kamata mu ce ba kulawa Allah shirin da mu karantar da ya ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لابائنا اللهم اغفر لابائنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم